نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاديا غواتر رمضان هجرة من زون الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة جبو إيادة أريه إدى أربعين وان ديزو شاشدة غواتن بيار جبو بيو دشاترة منا نن أتكين سورة البقرة زامتاشي آياتا تريد أشرين دبيار. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
الله سبحانه وتعالى أتكين ونن آية تأشرين تريد أشرين دبيار دوري ني أكن آية تأري دأشرين دهدو وشمك كرنتا شوى الله تعالى yana bayyana mana irin jarabawa da gwaji da yayiwa annabi Ibrahim da kalmomi kauniya da shar'iyya. Annabi Ibrahim ya cinye dukkan jarabawan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa. Sakamakon haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi girma, ya bashi daraja, ya bashi makami, ya rike shi badadai, ya maida shi baban annabawa. Duk waɗannan sun biyo bayan waɗannan jarabobi iri-iri wanda mun ji maganganun malamai akan waɗannan kalmomi, da wanda suka fassara su da al-kalimatu shar'iyya, da wanda suka fassara su da al-kalimatu kauniyya. Al-kalimatu shar'iyya shine abinda Allah yake jarabtar mutum da shi nayi da bari. To an yi ta umarta annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yi kaza bar kaza, yi kaza bar kaza, kuma duka sun shafi shari'a, kuma yayi su gabaki daya. wanda suka fassara su da al-kalimatul kauniyya suka ce irin ibtila'at da jarabawa da Allah yake mutum na ciwo da rashin lafiya da canjin yanayi da guri da jarabtan mutum da mahaifi kangarare da makamantan su duka irin wannan nau'i na jarabawa ita ma an wa annabi Ibrahim kuma ya cinye da wanda suka ce a kalimat din ya hada duka biyun da al-kalimatul shar'iyya da al-kalimatul kauniyya ma'ana da jarabawa na umarce-umarcen shari'a da kuma ibtila'at da Allah yake jarabta dan adam da shi daban-daban kuma Allah ya bashi ikon cinyewa baki daya waɗannan kalmomi kamar yadda muka yi bayani wasu sun fassara su da al-kalimatul shar'iyya har suka kawo misalai na wasu abubuwa guda goma wanda suka ce biyar ya shafi jikinsa biyar kuma ya shafi kansa wato an umarci annabi Ibrahim da ya dinga tsefe kansa yana gyara kansa an umarce shi ya yi kurkuran baki an umarce shi ya dinga shakarwa an umarce shi ya dinga datse gashin baki kuma ya dinga asuwaki waɗannan sunnoni gaba ɗaya a saman kan mutum suke to sannan aka umarce shi da guda biyar waɗanda kuma suke a sauran jiki kama an umarce shi da yanke farce da aske gashin gaba da gashin hammata da yin tsarki da ruwa da kuma yin kaciya suka ce waɗannan su ne kalimat ɗin wannan fassara ce fa daga Abdullahi ɗan Abbas ba wai hadisi ne ingantacce ya zo ya lissafo su haka ko kuma aya ce ta lissafo su haka ba Allah dai ya faɗi kalimat ɗin nan a dunkule kamar yadda al-Imam Tabari da al-Imam Ibn Kathir ya faɗa yake duk wannan fassare-fassare da malamai suka yi wa wannan kalimat ɗin duka ijtihadi ne zai iya yiwa duka abubuwan da suka faɗa ɗin an jarabci annabi Ibrahim ɗin da su kuma ya ci zai iya yiwa wasu daga ciki ne zai iya yiwa kuma wasu ne ba wasu ba daga cikin waɗannan ɗin sannan wasu suka ce kuma abubuwa ne guda goma sha shida aka jarabci annabi Ibrahim da aikata su guda hudu suna cikin masha'ir sannan kuma shida suna cikin jikin ɗan adam waɗanda suke jikin ɗan adam su ne irin waɗancan adinga wanda ake kiransu sunanin fitira wato sunnonin fitira shine mutum ya dinga aske gashin gabansa da gashin hammata da yanke farce da rage tsawon gashin baki da yin asuwaki da yin wanka da janaba daga janaba da kuma yin wankan juma'a sannan hudu daga ciki kuma sun shafi aikin haji an umarce shi da dawasi da ɗakin Allah da sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da jifan shedan da kuma dawaful ifada sannan na uku suka ce manasikul haji din gaba ɗaya ake nufi da wannan na hudu suka ce a irin jarabawar da Allah ya yi masa ya taso a wani gari da akwai masu bautar taurari akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata kuma aka umarce su da ya musu wa'azi kuma ya kauce bauta ma waɗannan abubuwa sannan kuma aka jarabce shi da ƙaurace ma yankin da ya fito sannan kuma da yunkurin da aka yi na a jefa shi a wuta da kuma umarcinsa da aka yi ya yanka ɗansa da kuma umarcinsa da ya yi kaciya ko suka ce duk wata matsala a cikin alƙur'ani da ya roƙi Allah waɗannan kalmomi da ya roƙi Allah Allah ka sanya garin ya zama mai aminci Allah ka tsare ni da iyalaina kada mu bauta wa gumaka Allah ka sa ni in zama mai tsaye da sallah da ni da iyalaina Allah muna Allah ka azurta su da ƴaƴan itace Allah ka ji kaina da iyayena da muminai a ranar sakamako duk addu'o'in nan da annabi Ibrahim yayi to aka fassara su da cewa su ma sun shiga cikin wannan sannan wasu ma suka ce abubuwan nan guda 30 da Allah ta'ala ya lissafa guda 10-10 a gurare daban-daban a cikin alqur'ani suka ce waɗannan duk sun shiga cikin jaraba wanda aka wa annabi Ibrahim a cikin farkon suratul mu'minun Allah ta'ala ya lissafa wasu siffofi na mu'minai guda 10 shine Allah ya ce qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون waɗannan sufofi guda goma na farkon suratul mu'minun aka ce duka an umarci annabi ibrahim ya yi su kuma di ya yi su da kuma inda Allah ya ce a cikin suratul tauba attaibuna al'abiduna alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa bashshiril mu'minin waɗannan sufofi guda goma suma di ya aikata su kuma inda Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allah katsiran والذاكراتي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فديك waɗannan sufofi guda goma to duk wannan ijtihadi ne na malamai wai neman dai sai an fassara waɗannan kalmomi da Allah ya jarabci annabi Ibrahim ya cinye su gaba daya saka annabi Ibrahim Allah ta'ala yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين الله يتو ابراهيم الذي وفى ده النبي ابراهيم جي ابن ده الله يساشي سيد ايكتا يا شيكا كومي يداجي فاتمهون تو ده يروقي الله تعالى سيوا الله تعالى يباشي شوغبانشي ko ya bashi a cikin zuriyarsa su zama shugabanni sai Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imaman zan sanya ka jagora jagaba a cikin wato mutane qala sai ya ce wa min zurriyyati anan an ce istifhami ne ko kuwa addu'a ce wato yana nufin wa min zurriyyati Allah zaka sa ko zuriyata a ciki ko ko yana nufin wa min zurriyyati Allah ka sa zuriyata to an fassara shi da istifhami ma'ana yana tambayan Allah wannan shugabanci da zaka bani zai hada da zuriyata ko kuma Allah ina roƙonka wannan shugabanci da zaka bani ka sa zuriyata to kuma Allah ya sa zuriyarsa din wa habna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi almuhsinin وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم هذا الله يقول ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم دا إيايانسو دا ذرياتسو دا كما ينقوانسو واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم الله يتي نزابه سو sannan kuma na shiryar da su zuwa tafarki madadici a karshe yace fa bihudahu muqtadi kawai kai koyi da su sune zababbu wadanda Allah ya ba su annabta kuma ya ba su shugabanci akwai annabawa mursalai akwai annabawa duk a cikin wannan zuriya ta annabi Ibrahim da yace wa min zurriyati sai Allah yace qala la yanalu ahadu zalimin domin kalman zuriya babanka zai iya kiranka zuriya zuriyarka kai ma zaka iya kiran babanka zuriyarka ita zuriya akwai ta ƙasa akwai ta sama shi sa ake kiran wannan aslu ake kiran wannan far'u babanka ai shi ma akwai babansa shi ma akwai babansa shi ma akwai babansa kaga wannan shine silsilar sama kai man ka haifi da ya haifi da ya haifi da ya haifi da sai a ce danka jikanka tattaba kunnanka dinka zuriyata man hamalna zuriyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan shakura anna hamalna zuriyatahum fil fulki al mashhud to Allah ya ce ya dauki zuriyar mu a cikin jirgi waye zuriyar wani mu da su ba sun gabace mu ba to sai Allah ya kira su zuriyar mu ashe iyaye za iya kiran su zuriya, yaya ma za iya kiran su zuriya, sannan duka din za iya hada su a ce zurriyatan ba'dha min ba'd, zuriya ce shashi daga shashi, iyaye zuriyan yaya, yaya zuriyan iyayen su. Da aka kakka takaita kalman zuriya akan kawai yaya, zuriya takan iya daukan iyaye, takan iya daukan yaya, takan iya daukan yan uwa, takan iya daukan dangi, takan iya hade dukkan ma al'umma gabaki daya, dukkan zuriyan annabi Adam ne alaihi salatu wassalamu. Da aka Allah ta'ala ya bashi wannan daraja, ya bashi wannan makami, sai Allah ya togaci ya ce la yanalu ahadi az-zalimin, sai ya ce az-zalimai ba za su samu ahadi. To me Allah yake nufi da ahadi? Domin can an yi maganan imama ne, shugabanci aka yi magana, wanda asali an fassara shi da annabta. Duk annabawa ma'asumai ne, da haka a cikin annabawa babu kangararre, babu fasiki, babu kafiri, annabawa layi ɗaya ne, dukkansu ma'asumai ne, dukkaninsu na kirki ne, dukkaninsu masu daraja ne, dukkaninsu masu kima ne, dukkansu ƴan asali ne. Don haka annabi ba a ɗaukan wani wanda yake daban a mai da shi annabi, zuriya ce kwaya ɗayanta. Shi yasa aka fassara ahadi anan da annabta. Wasu kuma suka fassara ahadi kamar yadda muka ji fassarori wajen guda bakwai, la yanalu ahadi, suka fassara shi da ma'ana annabta, imama kenan, annabta da shugabanci, cewa Allah ta'ala duka annabawa sai da ya tace su, kamar yadda yake inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al'alamin zurriyatan ba'daha min ba'd. Daka dukkan su zababbu ne. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allahu alamu haythu yaj'alu risalatahu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara. Daka zababbu ne annabawa gabaki ɗayan su, ba asumai ne, masu daraja ne, waɗanda ba a samun gurɓatacce ko ɗaya a cikin su. Sannan na biyu aka ce da'a, ana nufin az-zalimi ba zai yi biyayya ga Allah ba, in an fassara zalunci da ma'anan kafirci. Domin zalunci kashi biyu ne, ko ma kashi uku ne, wasu ba sukan kasa shi har biyar. To akwai zalincin mutum ya zalunci kansa, wa minhum zalimun li nafsihi, wani kansa ya zalunta, wani kuma shirka ya inna shirka la zulmun azim, wani kafirci ya wal kafiruna humuz zalimun, wani zalincin ya zalunci matarsa ne da ƴaƴansa da mutane, inna allaha harrama zulma ala nafsi wa ja'alahu bainakum muharraman fala tazalimu. Allah ya hana zalunci ga kowa da kowa, wala yuzlimu rabbuka ahada. Da haka zalunci da ma'anarsa faɗaɗɗiya, yalwatacciya, mai faɗi, shine duk wani nau'i na ɗaukan haƙƙin wani, wannan ana kiransa zalunci. Da haka wanda ya kafirci ya yi zalunci, wanda ya shirka ya yi zalunci, wanda ya bid'a ya yi zalunci, wanda wato yake kadaita Allah da bauta ya yi zalunci, wanda ya yi kiwa kansa abinda zai amfane shi, yake wa kansa abinda zai cuce shi, ya zalunci kansa. Wanda ya ki kula da matarsa ya bata haƙoƙinta da Allah ya dora masa, ya yi zalunci. Wanda ya ki kula da ƴaƴansa ya ba su haƙƙin da Allah ya dora wa uba akan ɗa, to ainihin ya yi zalunci ga ƴaƴansa. Wanda ya ki kula da mahaifansa ya zalunce su. Wanda ya ki kula da maƙotansa da ƴan uwansa na dangi na zumunta, duk wannan ana kai, ko dabba ce a gidanka ka ki ka bata haƙƙinta na kasancewarta dabba wacce take ƙarƙashinka, ko wacce ake ci, ko wacce ake kiwo, to wannan duk ana fassara shi da zalunci. Da haka zalunci yana nufin kin ajiye abu inda ya kamata, wanda kuma kishiyansa shine adalci, sanya abu a inda ya dace. Idan aka ajiye abu a inda ya dace, to shine aka yi wato adalci. Da haka an fassara shi ma da addini, wato an fassara shi da addini, an fassara shi da annabta, an fassara shi da aminci, an fassara shi da alƙawari. Kuma sannan zalincin an fassara shi da zalunci wanda yake nufin fita daga musulunci, wanda shi yafi rinjaye a nan, domin ai ana samun shuwagabanni waɗanda suke azzalimai. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana komai zaluncin shugaba mutukar bai sa mu sabawa Allah ba, mu bi shi sai dai hatta tara kufran bawahan, sai kun ga kafirci karara, ma'ana ya shelanta ya fita addinin musulunci, sannan ya ce ya hana yin addinin musulunci, to wannan dole a fito a kalubalance shi. amma dan yana dan cutar mu a can yayi adalci a can ya dan yi cuta a can ya dan yi zalunci a can ya dan yi daidai a can wannan sai mu ta addu'a Allah ya shirye shi kuma mu masa biyayya akan inda bai saba Allah ba sannan mu masa addu'a mu bashi shawara mu masa nasiha inda ya kamata wannan shine ma'anan anan to sai Allah ta'ala ce wa idza alnal baita masabatan linnas wa amnan ka ambata yayin da muka sanya wannan daki ya zamo masabatan makoma ga mutane ko masaba ga mutane ko gurin kai komo da hada hadan mutane kalmar masabatan asalin sa marje inda zaka je ka dawo ka je ka dawo wajen zirga zirga kenan ko da kuma inda ka saba zuwa sai a ce masaba na saba da wannan gurin ko kuma ina yawan zirga zirga ko ina yawan kai komo ko ina zuwa in dawo ita maka gari ne na aje a dawo aje a dawo aje a dawo shi yasa ake dawaful bada kai ban kwana sannan kuma ka sake dawowa akwai dawaful qudum akwai dawaful bada in ka zo kai dawafi in zaka tafi kai dawafi kuma saboda zaka dawo maka dadi gare ta duk irin kudin da ka kashe in ka shiga maka sai ka ji dusunta haka duk irin wahalar da ka sha ana gama aikin hajjin nan za ga mutum yana ta shauki ya dawo gida da ka dawo gidan kuma sai da kaga maka a talabijin sai ka ji ina ma ka koma Allah ya sanya waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim zukatan mutane suna karkata wajen jin dadin gurin nan sai ka ji wani dadi in kana cikin maka ko ka ji wani dadi in kana madina ba inda dan adam zai shiga a duniya ya ji dadi irin maka da madina wanda bai je wannan guri ba Allah ya bashi ikon zuwa
amin
wanda ya taba zuwa kuma Allah ya maida shi
amin
akwai wani tabi'i yace sai da nayi haji 60 haji yayi guda 60 yace duk sanda yaje addu'a da yake in zai tamsa yace to Allah zan dawo kuma sai Allah ya bashi iko ya dawo duk shekara a shekara kaje sai yace kai Allah kunya ka nake ji to 60 na ce maka zan dawo kana bani iko in dawo to kuma sai mutu a wannan shekara saboda ya tsufa da yawa wajen 80 sai Allah kunya nake in ce zan dawo eh na ga ya ma so 60 zan dawo ka dawo da ni kai wannan abu da dadi yake kai haji 60 mallan ga umara gurin nan da dadi yake kuma duk abin da kake a gurin nan lada kake samu azhar la asar magriba insha asuba ta kwana daya daidai take da shekara 1500 kowace azhar 1000 la'asar 1000 magriba 1000 isha 1000 asuba 1000 kai da za a ce ka biya miliyan 100 kawai ka je kai dawafi kai sa'ayi kai sallah ka dawo a rana awa 24 to baka asara kudin ka ba domin sallar rana daya kawai a cikin harami daidai take da shekara 250 in kana zaune a Najeriya wanda ke zaune a Najeriya sai ya shekara 250 zai kamo wanda ya awa 24 a harami kaga ba dole mu tafi can ba akara maka inde da hali sai din ba hali sai kai zaman ka anan kai abin da zaka iya eh 1000 domin ka sallah gaba daya a shekara 1000 nawa ce 1800 ce to kaga ashe kenan idan ka samu yin sallah 1000 kowace sallah fa sau 1000 kayi ta sau 1000 in kai azhar to azhar 1000 za a rubuta in kai la'asar kayi la'asar sau 1000 in kai magriba kayi magriba sau 1000 in kai isha kayi isha sau 1000 in kai asuba kayi asuba sau 1000 aba akramaka Allah abin haya gama rayuwarsa ba zai sallah 1000 ba kaf rayuwarka tunda biyar biyar kake biyar biyar kake kullum to biyar sau 360 ma nawa kenan ta shekara ina masu lissafin ne 1000 da nawa to 1800 a shekara 1800 wancan fa 1000 da 900 1900 sai ka shekara sannan kai sallah 1900 to in ka shekara 30 kana sallah ka kai 30,000 ko in ka shekara 100 kai sallah 100,000 akara wakalla kaga harami guri ne mai daraja shine Allah yace wa idza annal baita masabatan linnas wa amnan Allah ta'ala yace mun sanya na sanya wannan daki masabatan masaba wajen hada da zurga zurga da kai komo linnas ga mutane wa amnan kuma na sanya shi guri ne mai aminci guri ne mai zaman lafiya wattakhizu min maqami ibrahim musallan kuma ku riki wurin sallah a maqami ibrahim daga maqami ibrahim ku riki gurin da za ku dinga sallah maqami ibrahim an masa fassara guda uku wasu sun ce abinda ake kira maqami ibrahim shine dukan harami duk fadin harami gaba daya shine maqami ibrahim da aka sallah din anan sai ta koma addu'a idan an fassara maqami ibrahim da dukkan harami gaba daya wato dukkan harami in an ce harami dukkan makan gaba dayan ta kun san in ka zo zaka shiga makka akwai alama da aka yi kofa aka sa non muslim kai ya shiga to daga nan harami ya fara ba wai daga nan jikin daru tauhid ba a'a daga can ne wajen kilomita nan kilomita 20 can sha can takwa can kaza nan gurin shine fadin garin gabaki dai shi ake kira haram subhanallazi asra bi aylan min almasjid alharami laylan min almasjid alharami lokacin da aka isra'i ayi annabi yana cikin gidan ummu hani ne amma Allah ya kira gurin masjid alharam kuma yanzu inda muke sallan nan ai duk hotel hotel ne da unguwanni na cikin garin makka aka rurrushe aka ta matso da gurin har ya zo nan nan shekaru mai zuwa ma zaka ga duk hotel din nan da ake sauka su ma an rushe su an shigar da su cikin gurin to kaga ashe haram kalmar haram shine ya hade dukan cikin garin makka inda aka sa iyakoki tun zamanin annabi adam ko zamanin annabi ibrahim to shine wannan gurin suka ce shine sanabi suka ce haram yana nufin wato makka ko kuma haram yana nufin masha'ir gurin yin ibada in an ce wajen yin ibada shine da ka'aba da alhajar al-aswad da al-hatim da maqamu ibrahim da zamzam da safa da marwa da mina da muzdalifa da arfa da jamra waɗannan sune masha'ir din to waɗannan aka ce su ake nufi sannan fassara ta uku wanda akwai hadisi na sayyidina umar wanda imam al-bukhari ya rawaito cewa sayyidina umar yake cewa ya rasulullah ina ma za mu riki bayan maqamu ibrahim wato wannan dutse da ya taka lokacin da yake ginin ka'aba mu mai da shi wajen nafila sai ku Allah ya saukar da wannan aya din wattakhizu min maqami ibrahima musallan kun ga anan kuma sallah sai ta koma sallah mai ruku'u da sujjada muftataha bitakbir muftatama bitaslim as-salatu af'alun wa aqwalun muftataha bitakbir muftatama bitaslim sai zama sallah ma'rufa wannan da muke yi zata ruku'in wa sujudin to kun ga wannan shine to duka uku za su iya shiga domin in an fassara shi da musallan wato ma'anar luga na sallah shine addu'a kaga kenan mun hau dutsen arfa muna addu'a in mun safa ana addu'a marwa ana addu'a wajen jifa aikin hajjin ma gabaki ɗaya gurin addu'a ne to kaga anan sai a fassara shi da maqamu ibrahim shine gabaki ɗaya gurin kamar yadda Allah ta'ala a wani gurin kafin ya ce a zo ɗakin Allah sai da ya faɗi wasu darajoji nasa guza guzan shida ko bakwai yace inna awwala baitin wudi'a linnas to kaga dole ka so ka zan wannan kadai wannan kalmar da Allah ya faɗa kamar tallan gurin ake a nuna maka darajarsa inna awwala baitin wudi'a linnas kowa zai so ya ga wanne ne ɗakin farko a duniya inna awwala baitin wudi'a linnas salatu lallazi bi bakkata an gaya maka inda yake to sai ka tashi ka je ta kana son ka ga ɗakin farko da aka sanya wa mutane to shine wannan da yake garin bakka ana cewa makka a ce bakka kun ga nan abubuwa guda biyu da Allah ya faɗa za su ja hankalin mutum ya so ya je garin makka sai an ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata, sai Allah ya ce mubarakan. Abu na uku, guri ne mai albarka. Duk mai neman albarka zai yi ne, zai so ya je wannan guri, tunda Allah ya ce guri ne mai albarka. Sai ya ce wa hudan lil-alamin. Sannan abu na hudu, shiriya ne gurin ga talikai, akwai shiriya a gurin. Sannan ya faɗi na biyar, fihi ayatun bayyinatun. Sannan ka je za ka ga ayoyi bayyanannu, sai aka fassara ayoyin bayyanannu maqamu Ibrahim. Akwai maqamu Ibrahim. Sannan na bakwai aka ce, na shida, wa man dakhalahu kana aminan, wanda ya shiga to ya samu aminci. To sannan sai Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila. Kafin a ce ka je, sai da aka yi maka shimfiɗa da wasu abubuwa masu daɗi, masu faranta rai, masu sa a je gurin, ko nawa aka kashe aka je gurin ba a yi asara ba. To sannan sai Allah ya ce, to Allah ya wajabta muku ku je aikin haji, amma Allah ya san wani ba shi da kuɗi. Sai ya ce man istata ilayhi sabila, amma wanda yake da iko, wanda yake akwai kuɗi. In ba ka da kuɗi shikenan kai zaman ka a Najeriya, ba matsala. Dama da zakka da haji ai sai mai hali. Wani fa sai ya shiga aljanna ma bai taɓa yin zakka ba, bai taɓa zuwa aikin haji ba, saboda waɗannan guda biyu an alakanta su da abin da ba kowa ne ya mallaka ba. Sai da zakka ake kuɗi, sai da kuɗi ake zakka, sai kuma da kuɗi ake zuwa aikin haji. To kaga anan in baka je ba baka yi laifi ba, mutukar hali ne baka da shi, ko lafiya ce baka da ita. Don wata mata ta ce, ya Rasulullah, wato wajabcin haji ya samu babana, wato yana da hali, amma kuma ya tsufa, yadda in ka dora shi akan abun hawa ba zai iya zama ba, zai zame ya faɗo. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, hujji an abiki, ki je ki yi wa baban naki aikin haji. Kaga kenan, wanda ya tsufa ga dukiya amma ba zai iya zuwa ba, to sai ɗansa wanda bai taɓa zuwa, wanda ya taɓa zuwa, ko ɗan uwansa, sai je ya masa. Kaga yace hujji an abiki, ki je ki yi wa babanki aikin haji. Kuma Annabi ya ji wani a miƙati yana cewa labbaika an shubrama. Annabi yace wai kuma shubrama? Yace dan uwana ne. Yace to kai kayi, ka taba yi kai? Yace ban taba yi ba. Yace to ka fara yi, in yaso daga baya sai ka zo kai wa dan uwan naka. Kaga kenan, ana so wanda zai wa wani ya zama shi ma ya taba yi. In ka taba yi sai kai wa wani, amma baka taba yi ba sai ka fara wa kanka tukunna. Daka Allah ta'ala yi wa wannan daki yace wa man dakhalahu kana amina, ja'ala Allahul ka'batal baital haram qiyaman lin-nas. Allah ya sanya wannan daki mai alfarma, wato matsaya ce ga mutane. Wal yatawafu bil baitil atiq, Allah ya ce su je su dawafi da wannan daki mai tsada, da daddan daki mai daraja. Summa mahalluha ila al baitil atiq, wal ya'budu rabb hadha al baitil ladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, wanda ya amintar da su daga tsoro, sannan kuma ya ciyar da su daga yunwa. Faman hajja albayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Daka masabatan linnas, yana nufin wannan daki mai daraja wanda ake zuwa, wato a koma a saba ai ta zuwa ana zirga zirga. Allah ta'ala ya ce wa ahidna ila ibrahima, Allah ya ce mun yi umarni zuwa ga Ibrahim, wa isma'ila da ɗansa isma'ila, an tsahira baitiya, ku tsarkake min wannan daki. Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya tsabtace wannan daki, ya tsarkake shi gawa, lit-ta'ifina, don masu yin dawafi. A tsarkake wannan daki, masu dawafi su samu tsabta. In an ce a tsarkake, tsarkakewa anan za ta dau ma'ana da yawa. Akwai tsarkakewa na anisanta duk wani abu wanda yake na shirka, a cire gumaka, kamar yadda ya tabbata hadisin Bukhari daga Abdullahi dan Mas'ud. Yace lokacin da Annabi yazo zai dawafi a lokacin fatahu Makka, sai ga gumaka 360, wasu a cikin Ka'aba, wasu a kewayen Ka'aba. Sai Annabi ya umarni duk gumakan nan gabaki ɗaya aka fitar da su, yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. ja alhaqu wa ma yubdi'u albatil wa ma yu'id, aka cire guma kan nan gaba daya da zane zane da suka yi na hotuna duk aka kankare aka goge aka wanke. To kaga wannan shine tsarkakewa ma'anawiya. Sannan tsarkakewa ta biyu, anisanta dukkan waɗanda suke mushrikai da masu al'adu daga gurin, ya zama gurin babu wata al'ada wacce take ta saba. Sannan tsarkakewa ta uku, a dauke duk wani abu na kazanta da duk wani datti da za a gani a gurin, a dinga wanke gurin, ana tsaftace shi, ana tsarkake shi, ana dauke duk wani abu da zai cuci mutum, a tabbatar mutum ya samu kwanciyar hankali, babu wani abu da zaka taka da kafarka kai wani dadi a maka. Wato duk irin ranan nan da ake kwallawa kana taka tayel amma sanyi yana fitowa, na rasa wannan dabara da ake. Duk irin zafin nan da ake sai dai ka ji ta a kanka ko a jikinka amma ba a kafarka ba. Kaga wata hikima da aka yi cewa an samar da wani tsari cewa tayel din an masa wani tsari an hada shi da AC ta kasa, cewa gabaki ɗaya babu zafi. Duk irin ranan nan da ake kwallewa da farin tayel din nan da kake gani, ba za ka daga kafarka ka ji mutum ya daga kafarsa ko ya daga goshinsa yana jin zafi ba, babu. In ka ji zafi sai dai a jikinka amma ba a kasa ba. Kaga wata hikima ta Allah da wani irin ilimi da Allah ya bawa waɗanda suka yi aikin nan. Sannan ina kallon wani clip, aka ce akwai ma'aikata dubunnai waɗanda suke aiki a harami, an faɗi adadinsu na manta ne, masu shara, masu wankewa, masu tsaftacewa, masu fesa turare, masu kula da ƙur'anai, masu kula da zanzam, kawo zanzam ɗin, masu kula da kofin da za a zuba ruwan zanzam ɗin. Sannan akwai security, akwai adadin wato CC camera da ta zagaye masallacin ko ta ina, akwai control room ɗin, kwamfuta ce za ka ga ta fi ɗari, kowane lungu da saƙo na cikin Ka'aba ana ganinka. Sannan akwai bataliya ta mayaƙa suna nan a gurin, ko za ta ɓaci suna nan a ƙasan gurin. Sannan akwai banɗakai sama da 1,200. Wannan banɗaki kullum ana wanke shi sau hudu, duk awa shida sai an wanke banɗakin nan don mutane kuma da ruwa. Sannan ba a ɗauke wuta kwata-kwata, batun ɗauke wuta a maka ma bai taso ba. Ba ɗauke wuta, ba ɗauke ruwa, kuma sannan ana aiki ne awa 24, baka taɓa zuwa harami ka tarar da shi a kulle ba. Ana kulle masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma masallacin Makka ba a kulle shi kwata-kwata, kullum mutane ne. In kaga an kulle wani guri, to ɗayan biyu ne ya faru, in ma jama'a sun ragu sai a rurrufe guraren da aka yi ƙari don kada abin ya girma, wani ya je shiga wani guri ba a gan shi ba, ko kuma gurin ya cika ana son control, to sai a rufe saboda kada a samu turmutsatseniya wani ya mutu a gurin. To sai kaga an tsaye da mutane a waje, in an samu alert, an yi alertin ɗin su security cewa su rufe guraren saboda gurin ya cika, ko gurin dawafi ya cika, ko cikin masallacin ya cika, to da haka sai a tura mutane su shiga wani bangare, ko su hau sama na ɗaya ko na biyu ko na uku. Wato abin zai burge ka yadda ake kula da waɗannan masallatai guda biyu, kuma duka an yi ne don a daɗaɗawa masu zuwa su yi ibada. A kowane lokaci ba ka da fargaba, za ka shiga, za ka yi sallah, za ka yi dawafi, za ka yi karatun Ƙur'ani, ga da duma nan za ka zauna, ga ruwan zanzam nan, ga mai sanyi, ga mara sanyi, kuma duk kofin da ka yi amfani da shi ya tashi daga aiki, ba a shan ruwa, ba wani ba zai zo ya sha da kofinka ba, za a sa maka guri, in ka sha to ka saka shi a nan ya tashi daga aiki. Ga musta'amal, ga kuma jadid, ga sabo, ga kuma tsoho. Sannan ga Ƙur'anai nan adadin yawan da kake bukata, kai ɗauki Ƙur'ani kai ta karatu, ko kai ta dawafi, ko kai ta sallah, sai abin da kake so na ibada kai, ka gaji kai bacci ka tashi ka je ban daki ka fito ka je kuma ka ci shinkafa kaza ka dawo ka dora a sha zanzam. Yawwa, da ka wannan guri ne mai dadi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa. Da ka Allah ya ce nayi umarni, kalman ahadu anan yana nufin umarni, Allah ya bayar zuwa ga Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Ismail, amincin Allah ya tabbata a gare su. Am tahira baitiya litta'ifina, Allah ya ce ku tsabtace wannan daki nawa domin masu yin dawafi. Kamar da ya faɗa a cikin izban wa ana li ibrahim makanal bait Allah tushrik bi shay'a wa tahhir baitiya litta'ifina walqa'imina warruk'is sujud. Dan kuma yace am tahira baitiya litta'ifina wal'akifina kal litta'ifina walqa'imina warruk'is sujud nan ma warruk'is sujud. To a wajen a wannan aya ta cikin suratul baqara Allah duka ya gabatar da masu dawafi, a cikin suratul hajj ma Allah ya gabatar da masu dawafi. To wannan ne yasa naji su dai a wata shekara da aka samu cin koso da yawa, sai yayi bayani cewa filin dawafi masu sallah su hakura su bawa masu dawafi. In za ka yi sallah ka hau sama ko ka koma gefe, haka masu dawafin nafila su ma su hau sama, masu dawafin umara su a ban musu wannan saha din domin su Allah ya fara ambata su suka fi cancanta da gurin. Don an samu cinkoso sai ka iya masu ihrami ake bari kawai suke shiga tsakiyar, wanda su sun zo dawafi ne na umara, wanda ko yake dawafi da riga da wando sai a fitar da shi ya hau sama yayi, domin shi dawafin sa na nafila ne, shi ko wancan dawafin sa na wajibi ne, kaga shi ya fi cancanta a bashi gurin. Sannan masu yin sallah a tattashe su fito waje domin masu dawafi su samu isasshen filin da za su yi dawafi. Sai ya kafa hujja da wannan aya ta cikin suratul baqara da waccan aya ta cikin suratul hajj cewa Allah ya ce an tahira baitiya litta'ifina wa tahhir baitiya litta'ifina. Kun ga duk Allah masu dawafi ya fara ambata cewa suka fi cancanta ko su ne a farko, don haka a ba su guri su yi dawafinsu. Amma kun san abin da ya faru, wani dan Najeriya muka haɗu da shi da ihramin sa, sai nace ba kai umara ba, yace ai nayi tuntun ma ne, ina so in dinga shiga ciki ina yin dawafi tunda ba a barin mutane su yi sai masu ihrami, shine na wanke ihrami na dawo da shi. To kaga ainihin للطائفين والعاكفين nan sai yace wal akifina da masu itikafi. An fassara akifina kuma da Allah yace wa antum akifuna fil masajid, da masu itikafi wanda za su zo su dauna a cikin masallaci suna ta ibada, suna ta zikiri, suna ta salati, suna ta istighfari. Wasu kuma suka fassara at-taifina mazauna garin, wal akifina mazauna gari, at-taifina kuma baki wanda suke zuwa su yi dawafi su tafi. Akifina kuma daga luzum, al-ukufu al-luzum, yana nufin wanda ya zauna a guri, ma'ana wadanda suke cikin garin Makka. Amma dai fassara shine wal akifina, fassara ta daidai shine wadanda suke zuwa su yi itikafi, tunda itikafi din akwai shi a shari'a, kuma Allah ya tabbatar da shi al-Qur'ani, kuma ya ce a yi shi a cikin masallatai. To kaga a fassara shi da itikafi na shari'a yafi a fassara shi da ma'anan ukuf na lugha. To shi ne ma'anan sa anan. Warruka'i sujud da ko masu ruku'u da sujjada su ne masu yin sallah. Wani ya taɓa kafa hujja da wanda ya ce to an ce masu ruku'u ba a ce masu ɗagowa ba, an ce masu sujjada ba a ce masu ɗagowa ba, kenan za a yi ruku'u ba a ɗago ba, a yi sujjada ba a ɗago ba? Ke to ai dama ruku'u ba ya cika sai an ɗago, ita ma sujjada ba ta cika sai an ɗago. Da haka ko ba a faɗi masu ɗagowa daga ruku'u ba da masu ɗagowa daga sujjada ba, ai ba za ka yi ruku'u ka zauna a ruku'u ba. In ko ka ce ba a ce a ɗago ba, to ka gan kai ruku'u ba ka da ikon ka ɗago. Haka in ka ce ba a ce a ɗago ba, in kai sujjada ba ka da ikon ɗagowa. To da haka ar-ruku'u sujud, dama abin da ke cikin sallah na aiki kai tsaye shine ruku'u da sujjada. Ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina. Saboda haka anan an faɗi nau'in ibada uku da ake a harami, akwai dawafi, akwai itikafi, akwai sallah. Wanda yanzu ma haka idan kana cikin harami zaka tara wasu suna sallah ta nafila, wasu kuma suna yin dawafi, wasu kuma suna zaune suna karatun alqur'ani. Saboda ibada kala-kala ce, kowa akwai abin da Allah ya bude masa a cikin aikin nafila, wani ba abin da yake wahalar da shi irin sallah. In ya farilla shikenan, amma fa a karatun Qur'ani sai ya izo 40 yana zauni. Wani ko ba abin da yake ba shi wahala irin karatun Qur'ani, sai ya wata ma bai bude Qur'anin ba, amma ana sallah sai ya tashi ya tayi, kowa da irin fatahin da Allah ya masa a aikin nafila. Wani kuma zai ta sallah, zai ta salati, zai sa istighfari. Abin da ba shi da shi a rayuwarsa shine bai iya bada kuɗi ba. Indai ba kuɗi za a bayar ba, indai aiki ne na ƙarfi ko na jiki zai zo yayi, amma ba zai iya ɗaukar kuɗi ya bayar ba. Shi kuma inda aka aikin da ke masa wahala a duniya shine ya sa hannunsa a jihu ya ɗauko ya miƙa wani. Wani shi kuma ba aikin da ke masa sauƙi a duniya irin saka hannunsa a jihu ya ɗauko ya baka, amma kuma ba za ka ganshi yana nafila da yawa ba. Shi yasa Imam Malik yace kowa akwai abin da Allah ya masa fatahi da shi na aikin nafila, ba dole ne sai ka hada duka ba, amma an fi son ka hada duka. Amma kowa akwai abin da yafi jin daɗi a cikin aikin nafila. In an gama farilla, wani zikiri zai ta yi, wani karatun Qur'ani, wani ya tashi ta sallah, wani azumi baya bashi wahala, wani zakka sadaka bata bashi wahala, wani karatun Qur'ani baya bashi wahala, wani zikiri baya bashi wahala, wani sada zumunta baya bashi wahala, wani kyautatawa iyaye, wani zaka gashi da kirki amma iyayensa suna kuka da shi, wani kuma kyautatawa iyalinsa ne bai iya ba, gashi da dukiya da arziki amma iyalansa ba sa jin daɗin sa, wani ma gashi da ilimi amma ana kuka da shi, ya iya neman ilimi amma bai iya aiki da shi ba, wani kuma gashi da ilimin, gashi da karatun amma bai iya mu'amala da mutane ba. Kowa zaka same shi da wata tawaya da wata naƙasa, ba zaka taɓa samun cikakken mutum ba in ba annabi ba ne. Dole in ka tashi kirga abubuwan mutum sai kaga wani abu ɗaya biyu na tawaya na kasawa wanda ke nuna shi mutum ne. To in ka ce sai ka nemi cikakke a duniya zaka yi mu'amala da shi, to ba zaka yi mu'amala da kowa ba. Ka gani? To shi yasa aka faɗi nau'i daban-daban na ibada, waɗanda suke akwai na farilla a cikinsu, akwai na nafila. Sa'ifina wal akifina war ruk'i sujud, aka umarce shi kuma da yin ruku'u da sujjada, wanda anan dide zamu ji cewa garin Makka yana cikin gari mai daraja. Inna Allah inna Ibrahim harrama Makkata wa da'alaha, annabi yace annabi Ibrahim ya haramta garin Makka, ma'ana ya bashi daraja kuma ya masa addu'a. Wani guri yace inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard, wannan gari Allah ta'ala ya bashi daraja tun ranar da ya halicci sammai da ƙasa. Fa huwa haramin bi hurmatillahi ila yawm alqiyamati, darajarsa tana nan da darajta wadda Allah ya masa har zuwa ranar alqiyama. Wa salatu fihi ta'dilu 100,000 salatin fi ma siwahu, sallah a cikin sa daidai take da sallah 100,000 in kayi a wani gurin daban. Saboda haka muna fata Allah ya sa mu je Makka, mu ƙara zuwa Makka, mu kuma ci gaba da moriyan garin Makka. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, inda muka yi kure Allah ya yafe mana. Malam, yaya ake raba kwana idan mutum yana da sama da mace ɗaya, sannan zai iya canzawa wane in na yi tafiya ko a'a? Inda yarjarsu in ɗayarsu ta yi tafiya ko ta yi yaji, nan ma zan canza in ta dawo ko kuwa ba zai canza ba? Yana magana ne akan rabon kwana ga namijin da yake da mace fiye da ɗaya. Kaga wannan fatawar, duk wanda yake ba shi da mata ba ta shafe shi ba kwata-kwata, zaka kamar toshe kunnenka kaka ji mai ake. Sannan mai mace ɗaya, duk wanda yake da mace ɗaya a nan, wannan fatawar ba ta shafe shi ba, sai dai ya santa don amfanin gaba. Shi daga kan mai mace biyu zuwa uku zuwa hudu, wannan fatawar su ta shafa. Zaka in kana da mace ɗaya ko ba ka da mace kwata-kwata, kaka saurari wannan fatawar. Idan kana da mace biyu uku hudu, to ya za ka yi ka raba musu kwana? Yadda ake raban kwanan, akwai hanyoyi guda uku. Hanya ta ɗaya, ka zauna ku shawara da su kwana nawa suke so a yi musu, amma kar ya wuce bakwai. Saboda hadisin Ummu Salama, lokacin da annabi ya auro ta, da yake bazawara ce sai ya kwana uku a ɗakinta. Dama in kan auro budurwa sai kai kwana bakwai a ɗakinta kafin ka fara rabon kwana, idan bazawara ce sai kai kwana uku. To da annabi ya kwana uku ya zo zai fita, sai ta tsaya a bakin kofa, ma'ana tana son a ƙara mata yawan kwanakin. sai annabi yace mata idan nayi kwana bakwai a dakin ki to ba za ki ƙara gani na ba jin ragowar matan sai na musu kwana bakwai 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 daka ibnu hazan to kwana bakwai bakwai mata goma kaga ai kafin ta ganshi sai bayan wata wajen nawa gani sai wata ji ko uku to saboda haka sai wannan hadisi ibnu hazamin al-andalusi ya kafa hujja da shi cewa zaka iya raban kwana daga kwana bakwai zuwa kasa zaka iya yin masali kana da mata biyu ka dinga yin sati sati in ka je nan kai sati in ka je can kai sati inda suke an suka kai hudu shine wata za ta damu domin su hudu ne in za a yi sati sati kaga duk wacce ka tafi sai kai sati uku bata ganka ba sai kai sati uku bata ganka ba amma zan muku bayani me ake nufi da gani sannan na biyu wannan in sun yadda da kwana bakwai kwana shida kwana biyar kwana hudu kwana uku kwana biyu kwana daya ko kuma awa ma a raba awanni duk za a iya yi gwargwadon yadda su suka amince don kada mutum ya dauka dole sai an yi bibiyu ko daidai ya dangana ga yanayinka yanzu wani aikin dare yake rana ake raba ko wani aikin rana yake dare ake raba saboda haka sai ka zauna ku yarjejeniya da su kwana nawa kowace za ta samu sannan kuma za ka iya daukan al'ada yadda ake a garinku misali mafi yawan garuruwa za ka ga kwana bibiyu ake kai ka ce nasti ne yazo da kwana biyu ba fa nasti bane al'ada ce ta tafi akan kwana bibiyun nan saboda haka sai aka maida shi kamar nasti ko annabi ai ba kwana bibiyu yake yi ba kawai al'ada ce ta rinjayi kwana bibiyun nan sai muka tafi akai ta sai kai kwana biyu anan kai kwana biyu anan kai kwana biyu anan kai kwana biyu anan to sannan akwai wanda kuma yake ma'aikaci ne wata mata za ta tambaya malam ni yar Gombe ce ko yar Kano ko yar Kaduna ko yar Bauchi mijina mun yi shekaru da shi mun haifi yaya yanzu ya koma da aiki Abuja yana Abuja ga amarya yayi to ita amaryar ya tafi da ita Abuja ni abin da ya sa ba tafi da ni Abuja ba saboda yaya saboda makarantar yara idan an dauke ni na tafi Abuja kaga yayanmu in mun tafi da su can rayuwa tana da tsada in kuma na tafi na basu akwai matsala don haka ni sai aka ce in zauna zai dinga dawowa Juma'a Asabar Lahadi Litinin da safe sai ya tafi can ita kuma zai yi Litinin Talata Laraba Alhamis Juma'a sai ya dawo nan kaga kenan anan kwanakin musu daidai ba wacce take Abuja tana samun kwana hudu wacce take ɗaya garin da ba Abuja ba tana samun kwana uku to amma in sun yadda da haka su matan sun amince ita uwar gida ta ɗauki girma saboda yara ta haƙura ko tana aiki wata kuma aiki take tana aiki a Yobe take ko a Maiduguri ko a Bauchi ko a Yola tana aikin gwamnati mijinta kuma yana nasa aikin Abuja kaga ba za ta bar nata aikin ta bi shi ba shi kuma yana bukatar mata a can inda yake sai ya ƙara aure wani don ya ƙara aure sai kaga waccan tana tare da shi kwanakin waccan ya fi yawa akan wannan to irin wannan idan an yi yarjejeniya sun amince to babu matsala ai haka to sai wata ta ce to lokacin da ya taho da matarsa ta Abuja aka taho garin da muke ya za a yi ko kuma ni idan na je can ya al'amarin zai kasance sai mu ce ai kina jira a garin shikenan sai a koma bibibibi ko ɗaiɗaiɗaiɗai ita ma tana jira a garin sai a koma bibibibi ko ɗaiɗaiɗaiɗai to sai suke to lokacin hutu fa da tafiye-tafiye irin waɗannan abubuwan suna taso masu mata bibiyu za ka yi hutu ko za ka yi tafiya ko ta tana aiki ko za ta yi tafiya ko kuma zuwa lokacin aji ko umara kana son ka tafi haji da wata ko umara ya za a yi to duk waɗannan abubuwa wajen rarraba kwanan ya dangana ga yadda ka zauna matanka suka gamsu ko da na ɗaya ya fi na ɗaya yawa in dai sun gamsu akwai masalaha a haka ba ɗaya tana jin an zalunce ta ba ne in ko wata tana jin an zalunce ta to ka raba daidai ko tashin ta dinga zuwa don wata sai ta ce ƙarin tafi Abuja don asara kwana na ɗaya to tashi ki tafi ga mota nan ko ga jirgi nan sai ta yi ta zirga-zirga a hanya to wannan kun ga kenan ya dangana ga yadda kai yarjejeniya da iyalanka da kuma yadda ka zauna matsalar tafiya da matsalar raban kwana duka matsala ce ta maslaha mutum ya zauna da matansa ya tantance su ɗauki wani tsari guda ɗaya da za su aminta da shi ya yadda sun yadda hakan a lokacin tafiyan ne za a ce ko ƙuri'a za a yi ko layi za a bi ko ku za a duba maslaha ko ku katin ku da musu cewa to ku bani daya a cikin ku zan yi tafiya da ita ku je ku shawara ni ko wace kuka bani ta mun sai su je su zauna da uwar gida da amarya to ke yaya to ke yaya ai ke ce babba sai ki ci girma ji a haba ke ce karama yake ban mun babba su je can su gama hayaniyar su abinda suka yanke suka ce to mai gida dai yanzu mun yanke a tafi da uwar gidan kace to masha Allah da ka yanke mutum ko an yanke mu tafi da amarya masha Allah da ka yanke mutum kai ko mai gida mun hakura ko ka tafi kai kadai ko kuma zamu bi ka mu biyan ko zamu bi ka mu biyan shikenan sai ka tafi da su ka gan ka tura musu abin ko kuma ka bi layi kace to wannan tafiyar da wannan zan yi tafiya ta gaba da wance tafiya ta gaba da wance ko kuma za a yi ƙuri'a wacce sunanta ya fito a tafi da ita ko kuma za a duba maslahar tafiyar inda zani misali kana da mace ɗaya tana jin turanci ɗaya tana jin larabci in za ka kasashen turai da wace zaka tafi in zaka tafi kasar laraba da wace zaka tafi ka gani to sai wannan ta ga ana ta zuwa kasar laraba sai wai me yasa ba a zuwa turawa ne har yanzu to wannan abu ne na maslaha tsakaninka da iyalanka kai musu abin da ba za su ji ba a cuce su ba eh to yace karin tambayar da bamu cika ba mace ce ake mata kwana biyu da aka yi mata kwana daya sai tai tafiya ko kai kai tafiya kai kwana daya sai kai tafiya mu fara da tafiyar mijin kai kwana daya sai kai tafiya to kun san a wasu al'adar garin in kai tafiya waje wacce ka tafi kwananta ya fadi to wannan kuskure ne kana tafiya kwana ya tsaya duk kwanakin da zakai naka ne ba na kowa bace in ka dawo sai ka tashi daga inda ka tsaya shine ko ce ba za ta asara kwananta ba amma wasu azzaliman mazan idan ya tashi tafiya sai yayi a ɗakin wacce ba ya so shiga ɗakin ta sannan ba zai dawo ba sai ya tabbatar nata kwanan ya wuce to da haka sai tafiya tai ta rutsawa da wata ana ta tafiya sai kaga ya dawo yau wani maran nan da daddare aka ci kwalarsa wajen 11 dare aka hugo mun waya suna rigima shi da matar ta ci kwalarsa wai shi abin da yake musu wai a shari'a wai kai tafiya wai ka da inda kake so zaka sauka da haka kullun ya dawo sai tafi dakin daya daga ciki kullun ya dawo sai ya zabi dakin wata shine rannan wata ta tsaya kofar dakin ta tsaya yana zuwa ta dau kwalarsa take ga yamin nassin daya yake sa kake zaba inda kake so shine aka bugo min nace anya ku akwai wani nassi annabi yana cewa aina ana aina ana rashin lafiya fa annabi yake yi amma yana cewa gobe ina ina jibi ina ina gata ina ina haka ake daukan sa yana rashin lafiya ana caccanza masa daki sai da matan suka yi mitin suka tausaya masa suka ce ya rasulullahi mun yarda ka shiga dakin Aisha kai jinya anan ka a sake dauko ka da azinin matan sa yayin jinya a dakin nana Aisha amma sai yake aina ana gobe ina ina ce kana da jibi fa gata fa suka ce mun amince ka tafi dakin Aisha ka je kai jinya a can to kai kawai sai ka ce wai ka zaba kuma zaban kullun kai ta zaban jam'iyya daya san takara daya to wannan tafiyar ka kenan in ka tafi in kana son kai wa matanka adalci ba girki za abu ba abinda za abu shine in kai tafiya kai kwana daya kai tafiya to wannan tana bunka bashin kwana daya kana zuwa sai ka shiga ka cika mata kwana ɗayan kaga kenan ba wacce za a ce asara kwana dan baka nan kwanakin da kake baka nan naka ne ba nasu bane in ka dawo sai ka dora daga inda ka tsaya idan ku aka ce za a dinga bin girki kaga wacce tayi girki baka nan ka kwananta ya wuce wacce tayi girki baka nan kwananta ya wuce duk wacce tayi girki baka nan kwananta ya wuce saboda haka sai mutum kaga ya lissafa kwanakin da zai dawo sai ina jin gobe mai race gata indoce citta wance cito ina ga bari bari sai gata na koma haka ya lissafa to idan ita tayi tafiya kuma tafiyar ita ta iri biyu ce da izinin ka tai tafiya ko ku ba da izinin ka ba kamar yaji ce in yaji ce kaga ta yi facali da komai nata haka idan tai tafiya in tai tafiya ba za a sa ta a lissafi ba ba za ta ce in na dawo a rama mun kwanakin da bana nan ba so da zarar kai kwana daya a dakin ta sai tai tafiya to shikenan sai ka shiga nan daki na gaba in ta dawo sai ta haukan lissafi so ba za a ce tunda kin tafi kin yi kwana bakwai baki a gida to in kika zo a rama miki kwanaki bakwan nan da kika yi baki a gida ba ko kuma kin yi kwana sai kin yi tafiya in kika dawo sai an dawo da baya an rama miki wannan kwana ɗayan ba wannan ba za a yi haka ba kamar yadda shi ma da ya tafiya kwanakinsa ne sai ma kika yi tafiya kwanakinki ne wannan shi ne zai kawo daidaito a cikin gidan malam ko ya halatta mace ta yafe wa wanda zai aure ta kudin sadaki da kayan lefe za dai ta iya yafa kayan lefe amma banda sadaki shi sadaki sai dai ta rage masa yawansa tunda shi wajibi ne a ambaci sadaki a lokacin aure komai kankantarsa sai dai ta ce mu duba a kalanda nawa ne mafi karancin sadaki yanzu 13 zuwa 14 sai ta ce to ba ni 14 na yafe ma ragowar misali kaga ai ta maka sauki ko na'am iya abin da ta karba kenan ko ta ce kai nawa ne mafi karanci a mazhabin mutum malikiya a wannan lissafin 14 ce to ba ni 7 kaga dai ta karbi wani abu ko ta ce ban 5 ko ban 2000 malamai suka ce dole dai sai an karbi wani abu za ta iya rage maka akan asalin abun amma ba za a ce kwata-kwata babu shi ba ba za a yi aure kwata-kwata babu shi ba malam ko dole ne daga hannu yayin da ake yin addu'ar al-qunut na cikin sallah daga hannu a al-qunut wane qunutin qunutin mutiri ko kuma qunutin abin nan ha qunutin nazil ko na mutiri to ka san na mutiri ai addu'a ake yi liman yana addu'a ai sai ma musu daga hannu sai amin ko yawa haka ake dama tun zamanin sahabbai gudunmawa da addu'o'i 200 bukatar addu'a na ci jarabawa jam ne kowa a duka a 200 170 to bai cinye 30 din amin addu'a Allah ya biya mun bukata 500 a sa asusun marayu a yi mun addu'a 500 Allah ya ba wa yara na lafiya 100 a yi mun addu'a 500 menene wannan shekara 5 ina jinya shekara 15 ina yin jinya a yi mun addu'a to Allah ya baki lafiya 200,000 ina bukatar haihuwa to Allah ya baki haihuwa dukkan masu bukatu na alheri Allah ya biya musu bai da lokaci na ranar 15 ga wata za a nemi taimako na asusun marayu kuma ana sanar da kowa da kungiyoyi da yan kasuwa da ma'aikata da yan siyasa kowa ya kokari ya nuna bajinta na abin da zai tara domin a bawa marayun nan a kyautata musu muna bukatar kowa ya kokari ya yi abin da ya kamata Allah kuma ya biya kowa bukatarsa ta alheri Allah ya tsare mu daga abin da muke ki Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan kasa tamu Allah ya haɓaka mana tattalin arziki Allah ya ba mu ikon mu bi shi Allah ya tsare mana imaninmu da addininmu da tauhidinmu Allah muna roƙonsa ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kuma karɓi ayyukanmu na ibada ya gafarta mana zunubanmu sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu